Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. An dade ana fuskantar rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, inda manoma kan zargi makiyaya da korar dabbobi cikin gonakinsu suna yi musu barna. Lamarin da ya dade yana haddasa tashin hankali a Najeriya da ma wasu kasashen Afirka, inda duk shekara sai an samu rahotannin tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Game da wannan batu ne shirin noma tushen arziki na wannan makon yayi dubi kan dalilan da yasa filayen noma da kiwo suka yi karanci, wanda da alamu shine musabbabin rikicin da ake samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Wakilin murya Amurka Sunusu Adamu yayi mana dubi kan wannan matsalar, inda ya tattauna da mai martaba Lami Dan Adamawa.
Karuwar adadin yawar jama'a, amfani da gandun daji don kafa manyan masana'antu da manyan gonakin noma na daga cikin dalilai da suka sa filayen noma da na kiwo suka yi karanci, da ke haddasa rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya, wanda ya samo asali lokacin da aka kirkiro ƙananan hukumomi a shekara ta 1976, kamar yadda mai martaba Lami Dan Adamawa kuma shugaban Capital Flaco na duniya Dr. Barkindo Aliyu Mustapha ya bayyana a hirar da na yi da shi.
A lokacin waɗanda aka ba shugabancin ƙananan hukumomi, suna ganin kamar yawa sun samu ƴanci wajen NA, wajen sarakuna kenan, za su yi abin da su ga dama. To sai suka ɗauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da mai da sauran, suka raba ma mutane su mai da gonaki da abin, su kuma dabbobi, musamman dabbobin da ke ƙaura kamar irin su shanu. Mu'jiza ce Allah ta ba su, na tuna hanyar da suke bi, kuma daga waje in sun samu ƴaƴa za su tura ma wannan ƴaƴan wannan ilmin. So saboda haka ga burtali ka zo kai gona a kai, to kaga in sun zo suna tahowa, in aka zo ƙarshe ga gona sai su binciki kawai, suna ganin kamar burtali din ne, su ci abin da ke ciki, ba suna tsammani ciyawa ce, ba wai shanu ba za su san wannan masara ce, wannan dawa ce, ko menene ba, you know. To irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru, suka maida Najeriya abin da muke ciki haka. Ai fada nan, ai fada can, ai fada nan, ai fada can, nan kuma waɗansu ma ƴan siyasa ba su taimakon abubuwa din, su suke haddasa irin abubuwan, su zuga waɗansu, su tashi su je su afkama waɗansu, su karkashe su, su imene, duk wannan ba abin nan bane.
Mai girma mai martaba Lami Dan Adama, nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani. Wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawan da aka samu na wayannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alkibla ɗaya, ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye.
To wannan abin dariya ne. Akwai wani haduwa da muka yi, muna tattauna yanda za a yi gyara waɗannan abubuwa. Sai wani ya faɗa kamar yanda ka faɗa, sai na tambaye shi, na ce shin ba Allah ne ya yi mu duka ba? Ya ce eh. To ai da Allah yana so duk sai ya yi mu musulmi, kuma yana so ya yi mu kiristoci duk ya maida mu kiristoci, in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida mu turawa. To Allah ma ya yi abubuwa daban-daban, balle ni dan adam in ce in tashi sai in maida kowa ya bi layi daya, ba zai yiwu ba. So mu yi tunanin wannan, domin kullum a ringa wannan magana don laihi ya koma kan sarakuna ko shugabanni, a ce ai su ne ba su yin wani abu. Bayan da za ka yi da wannan kungiyoyi, to cikin Islam in kanta kungiyoyi nawa ne ake da su? To shine
Basaraken ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da kasar Najeriya take bukata don ta ci gaba da zama kasa ɗaya dunkulalliya.
Lokacin da Russia suka kafa mulkin kwaminanci, sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya, mu zauna lafiya, to dole ne mu yadda akwai bambance-bambance a tsakani, akwai na kabila, akwai na addini. In muka yadda da wannan, na yadda kai Bahaushe ne, wancan Inyamiri ne, na yadda da kai ka yadda na ni, to me zai kawo faɗa tsakanin mu? Amma sai kowa ya tashi ya ce sai shi ne ya kamata ya yi kaza, a kabila shi kaza, a su ne menene kaza. To in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan, to ba za ka zauna lafiya ba. Sai ka san eh, ni gani daban ne, kai kuma daban, amma kuma za mu haɗu, mu zauna wuri ɗaya, mu yi aiki tare. In muka yi wannan, to za mu zauna lafiya. Haka Soviet Union suka yi, suka zauna lafiya, don kabilun da ke a lokacin Soviet Union, Allah kada ya san abin nan nasu. Amma ka taɓa jin an yi faɗace-faɗace ko wani abin nan? Wannan shawara da aka bayar shi ne suka bi, no? A'a, Inyamiri ya ce a shi wai sai ya zama shugaban ƙasa. To Inyamiri bai zama shugaban ƙasa ba, me zai faru a duniya? Eh? In Allah ya kawo lokacin da Inyamiri zai zama shugaban ƙasa, dole ne ya zama shugaban ƙasa, ba da karfi ba.
Ko yaya masarakin ke kallon kiraye-kiraye da matasan kudanci da arewacin Najeriya ke yi na aware shekaru 57 da ayyana na samun yancin gashin kai?
Akwai inyamirai shugabanni da kuma dattabai a cikin su wanda sun gani sun ji su ya kamata su yi wa matasan su magana. Mu kuma har arewa haka mu yi wa matasan mu magana. Shikenan sai ga an samu zaman lafiya, no? To dole ne mu gano cewa akwai bambance-bambance. In mun gano wannan kuma mun yarda akwai, to za a zauna lafiya.
Mai martaba Lamidan Adamawa kenan Dr. Barkin da Aliyu Mustafa a tattaunawa wasu da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu kan hanyoyin da za a samar da zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya da ma sauran al'umman Najeriya baki daya. Masu rarraba Amurka karshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu saki da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin, musamman ma wakilin murya Amurka Sanusi Adamu, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.